Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakon shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan, ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Lahadi, 4 ga watan Satumba na shekarar 2022. Ga labaran duniya, mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Sojojin Rasha sun yi fatali da yunkurin da Ukraine ta yi a daren Juma'a na sake kwace tashin nukiliyar Zaporozhye, kamar yadda ma'aikatar tsaron Rasha ta sanar a jiya Asabar. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce sojojin ruwa da suka kunshi sojojin Ukraine sama da 250 ne suka yi kokarin sauka a gabar tafkin da ke kusa da tashar a daren Juma'a. Ma'aikatar ta ce an dakatar da yunkurin ne bayan wasu harhari daga jiragen sama masu sauka unguli na yaki na sojojin Rasha, waɗanda suka lalata jiragen ruwa na Ukraine guda 20. Ma'aikatar tsaron ta ce duk da kasancewar wakilan hukumar kula da nukiliya ta duniya IAEA a tashar nukiliyar Zaporozhye, gwamnatin Kyiv ta sake yin yunkurin kwace tashar. A watan Maris ne Rasha ta kama tashar, amma har yanzu ma'aikatan Ukraine ne ke gudanar da ita. Hukumar IAEA ta aika da masu sa ido kan tashar nukiliya a wannan makon saboda fargabar karuwar tashin hankali na iya haifar da bala'in nukiliya irin na baya. Sakatare jiragen majalisar ɗinkin duniya Antonio Guterres ya sanar da naɗin tsohon ministan Senegal kuma jami'in diflomasiyyar majalisar ɗinkin duniya Abdullahi Basli a matsayin sabon wakilin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar Libya, bayan da kwamitin sulhu ya amince da shi, inda ya kawo ƙarshen binciken da aka yi na tsawon watanni 9 a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tarzoma a ƙasar mai arzikin man fetur da ke arewacin Afirka. Amma gwamnatin riƙon ƙwarya ta Libya, wacce ke adawa da Basli, ta bayar da rahoton cewa ta aiki da wasiƙar nuna rashin amincewa ga Guterres game da matakin nasa. ‘Yan adawa na ta sanya ayar tambaya kan yadda sabon wakilin zai iya yin tasiri a ƙoƙarin warware rikicin siyasa da tattalin arziki a ƙasar. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na ƙarshe, John Kubis, ya yi murabus a ranar 23 ga watan Nuwamban shekarar 2021 bayan watanni 10 yana aiki. Jami'ai da mazauna ƙasar Somalia sun ce mayakan Al-Shabab sun harbe matafiya ƙalla 21 har lahira a daren Juma'a tsakiyar lardin Hiran. Da yake magana da muryar Amurka, hakimin Mahas Mumin Muhammad Halin ya ce an kashe mutanen ne a wajen birnin Baladwin, wani gari mai tazarar kilomita 300 daga arewacin Mogadishu. Maharan sun yi wa matafiyan kwantan bauna ne a cikin motoci 9, inda suka buɗe musu wuta ba tare da ƙaƙautawa ba, tare da kashe fararen hula 18. Mumin ya shaida muryar Amurka ta wayar tarho. Ya ƙara da cewa sauran fararen hula 3 ne suka mutu, yayin da wasu mamaye da 'yan ta'addan suka dasa suka auna motarsa a yankin. Labaran duniya na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hambararren shugaban ƙasar Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa na iya fuskantar shari'a kan ɓacewar wasu 'yan fafutukar siyasa da suka ɓace, ganin yanzu an cire masa rigar kariya da tsarin mulki ya bashi bayan komawarsa gida. Rajapaksa ya tafi Colombo daga Thailand bayan da ya tsere wa zanga-zanga kan matsalolin tattalin arziki makonni 7 da suka gabata. Yanzu dai babu wata shari'a kotu da ke gabansa saboda kariyar da ya samu a matsayinsa na shugaban ƙasa. Sai dai a mako mai zuwa za a aika wa Rajapaksa sammaci domin ya bayyana gaban kotun koli, inda ake kalubalantar kariyar tasa daga ɓacewar wasu matasa biyu masu fafutukar siyasa. Hakan dai a cewa wani lauyan iyalan waɗanda lamarin ya shafa, wanda ya ce Rajapaksa ya tsere daga ƙasar ne a lokacin da ake shirin kai masa sammaci a watan Yuli. Ɓacewar na da nasaba da dogon yakin basasar. A ranar Asabar ɗin nan ne jami'an sojin Iran suka bayyana cewa Iran ta samar wa garuruwa 51 nata na'urorin kariya, tare da ƙarin shirye-shirye tunkarar duk wani hari da za a iya kai mata da ƙasashen waje. A daidai lokacin da ake ci gaba da samun takun saƙa tsakaninta da Isra'ila da Amurka, Kafofin ya labarin irin sun rawaito mataimakin ministan tsaron kasar Brigadier General Mahdi Farahi yana fadin cewa na'urorin tsaron za su baiwa Iran damar ganowa da kuma lura da barazana ta hanyar amfani da manhajoji ba dare ba rana bisa ga irin barazana da hadari da ake fuskanta. Iran dai ta zargi Isra'ila da Amurka a shekarun baya-bayanan da kai hare-hare ta yanar gizo wanda hakan ya kawo cikas ga ababen more rayuwa a kasar. Haka kuma Iran ta zargi Isra'ila da yi wa cibiyoyinta na nukiliya zagon kasa. Isra'ila ba ta tabbatar ko musunta wannan ikirari ba. Daga ƙarshe dubun dubatun masu zanga-zanga da masu ra'ayin mazanje da masu sautin ra'ayi ne suka haɗa ƙarfi da ƙarfi domin nuna adawa da gwamnatin Czech Republic da ke goyon bayan ƙasashen yamma a babban birnin ƙasar. ‘Yan sanda sun kisa cewa jama’a a dandalin Wisconsin na tsakiyar Frog sun kai kusan 70,000 a ranar Asabar. Wasu daga cikin ƙungiyoyin da suka samu wakilci a wajen zanga-zangar sun haɗa da babban jam’iyyar masu ƙyamar baƙi da jam’iyyar masu rajin wanzar da demokaraɗiyya da kuma jam’iyyar ‘yan gurguzu. Masu zanga-zangar dai sun buƙaci gwamnatin haɗaka da ke ƙarƙashin jagorancin Firaminista Peter Fiala mai ra’ayin riƙau ta yi murabus. Sun soki gwamnati kan batutuwa da dama da sa'ar manufofinta kan ƙasashen yamma.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na kasuwa a kai miki dole, wanda ni Tamar Abari na shirya zan gabatar. A yau shirin ya leka wata kasuwa da ake ce ma kasuwar Laraba a nan birnin da Magaram. Ita dai wannan kasuwa matan karkara ne suka kafa ta fiye da shekaru 20, tana kuma ci duk ranar Laraba. Kasuwa ce ta mata inda suke kawo itace na girki da magunguna na gargajiya. Na leka wajen masu itace inda na samu ana ciniki.
Ke sai wannan kin? An gama. To. Wanta ne gawon? Gawo na ne mai kwari. Kina nan sha kudin rara to ji ka ci ka ci da domin Allah. Allah. Sai gida ki barin suwa na ci. Ah, nan suwa da gaskiya ka Allah bai maka. Ni tun da lahira ba.
Hasiya. To hasiya gashi na ganki anan kasuwar Laraba ko miki ka kawo?
Ice na kawo.
Ice faskare muka kawo.
Ke ne kike faskarawa ko koya ne?
A ba ni nake faskara, ni ma sara ne nake.
Wani gari ne kika?
Yayyes.
Yanzu wannan ice nawa ne kike saida?
Muna so sai ji kada ɗan kai. Bisu saida, bisu je hede zuwa 150, 130, 140 mi ka samu?
Ke kuma anan nawa kika so?
Ni akan na so shi dala 100 kuma na kashe mishi 70.
Kamar na mine ne kika kashe 70?
Kudin mota dala 40. Takarda 20 sabki adila 10 takarda kokar guda ake sabke mini shi kai duk kai guda takarda ta mushan daji da muke baki yanzu na ce ta saya da 50-50 ma
ita kuma tace nan
ita tace da 40 da karago
tuwanin sani to tuwanin sani miki ka zo saye nan
ice na zo saye
kamar kin dade kina sayan ice a wannan kasuwa
na jima ina zauwa ta kai shekara 9 zuwa 10
me yasa kike zuwa wannan kasuwa kina sayan ice
dan saboda ina samun sauki
Iccen
ya yara ha? Iccen da sauki gaskiya.
Sunana Sa'ad.
Ko Sa'ad ga ki na ganki a kasuwar Laraba. Kamar me ya kai?
Sai ice ne muka zo. Kuzo ne mu sai ice.
To kasuwa da dama tunda anan yahi na gara ka sai an kasuwar Laraba da nagari.
Kamar na izawa ne ko
kuwa? Na aikin sana'anmu ne muke sai. Kuma sai wani sati hallo muke zawa
muke. Sati
muke
sai. To ya kika ga farashin ita?
A da dama. Da dama dai. Yahi dai sayan nagari.
Mafi yawan abin da aka fi samu a wannan kasuwa shine magani da mata suke kawowa daga karkara na isa rumfunan wasu mata masu sayar da magani
sunana Hindara garinmu Tarabni sallan bagin ta kan kasuwa da na baki da na hawa'i da na miyagu da na iska
kin kai shekara nawa kina zuwa na kasuwar Laraba
na kai shekara 6 na zuwa kasuwar Laraba
nan da sunana
daga ina
mai wando
to mun nando daga garin mai wando me ya kaki nan
magani muke saidawa hau da hawa'i katsari
sabara
wannan bakin maganin wa
wannan bakin maganin baki
nago su kiruna su kuma na menene
wannan na tsotsai ne
wannan maganin ke ne kike zuwa ki sassako ki daka su ko koya ne kike
ni nike zuwa ina sassakowa ina daka kayana ki niki Allah sa albarka
ana samu
sosai ma
sunana Hadiza to malama Hadiza ga ki a wannan kasuwa ta Laraba ko muna iya sanin me ya kaki lalle maganin nuka na taho sai maganin nukan zayi da kiruka na yara tunda yanzu duniya ta baci kana tare da yaro baka iya ganewa da namiji ya bata maka shi kin dade kina zuwa wannan kasuwa lalle ko ba ai ba dai na kai shekarar da ta kai bakwai
sunana Maryam Muhammad
to Maryam ko ina iya sanin me ya kaki nan kasuwar Laraba
gaskiya kasuwar Laraba kasuwar mu ce ta mata kuma ci gaban mu ce saboda ina sayan magunguna kuma ina huta alhamdulillah ina samu saboda kasan ina sayan na mata ina sayan na zahi ina sayan maganin baki ina sayan na miya ku ina sayan kare tambaya halkai kai ko muka mun shekiya ina sayi ina raba mata ne ma in sai da in samu na ku ya kike ganin farashin maganin a gaskiya farashin magani alhamdulillah ana in dai ka zo nan alhamdulillah zaka samu komai da kuwa yake alhamdulillah ba abinda babu wallahi na gargajiya ne alhamdulillah ne itatuwa wanda ake amfani da shi wanda aka san na sanar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abinda babu ana itatuwa madam sani awwa garba nazo sayan magani ne maganin zahi katsari ne maganin zahi na sawa a cikin kunu tare wannan magani dan hadiya magungunna dai ga sanan dai
shi a sakararen din menene
ba a sakararen suna kaman shi na gyara mara ne shi ma na zahi ne
kaman kin dade kina zuwa wannan kasuwa
na shekara kamar 5 ina sai
na kuma ya da zango a rumfar wata mata mai sai da kayan da'a
Hawa mai magani ana min kiranye tsunguli in dai mutu ta balla takalunta ta zo ne riyin asiri dai a gurin Allah akwai shi kawai
magani wannan kwai ne ko ne
wannan yi wannan kwai ne
kwan menene
to sai a ce kwan zaman lahiya ne wannan da mana kusa ne
to
kuma mutum in jike shi ya dan rage to in yi zo an wani da shi gaskiya dai bai aji ba kuma na mace dai
to
wannan kuma
dai nan ina ganin kamar gurin mata ne
nan kin zo gurin mata kawai hajiya kin ga wannan shi koko an bakasiyan ne to inda mace tana wanke gaban ta da shi da uzunin Allah dai za ta samu lahiya
ga an ice ina gani
wannan ice kan tsani sunan shi gigi ta maza
to kuma aka gigi ta namiji ina labari
a gigi ta ba wanda zai hutar gudu bace
na ga mata sun kewaye ki ga sunan sai layi ake yi
inda muka zo nan da uzunin Allah kai sai godiya kawai
akwati
ne eh a kira dai ba ni irin ki ai mun zanta wani ba sai an yi bincike shi ba ma
kin tade kina zuwa na kasuwa ta Laraba
da mu aka kawo ta
Suma masu dako ba a bar su a bayi ba. Na yi kicikus da wani malami dake zuwa yin dako kowace ranar Laraba a wannan kasuwa.
Mama Ishau ana ce mun dan Juma.
Mama Ishau biya sana'a.
Tura kura haka dakon nan kama wani kaya da aka ce dauki ka kai unguwa kaza wuri kaza haka nan ne aikin.
Na dade kana zuwa nan kasuwa ta Laraba.
Wallahi na dade shekara ta kai 20 ko 30 ma tun yan magani ma da guda hudu ne ko uku ko ba su ci a kilga ba. 20 wani 30 wani 10 kai abinda dai mutun daidai ruwa daidai tsaki
to madalla masu sauraron mu duka nan muka kawo karshen wannan shiri na kasuwa akai miki dole daga nan sashen Hausa na muryar Amerika ni Tamar Abara nake cewa mu kasance lafiya
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku duka masu sauraro nasihar Lahadi ine mai suna Reverend Father Melchizedek Saiga ta Diocese Catholic ta Yola jihar Adamawa Arewacin Nigeria Takin abincin ruhaniyar mu ta wannan Lahadi tana samuwa ne a bisharar Luka sura 13 aya 23 zuwa 24 wadda na cewa sai wani ya ce masa ya ubangiji wadanda za su sami ceto kam kadan ne sai ya ce musu ku yi fama shiga ta kunkuntar kofa don ina gaya muku mutane da yawa za su nemi shiga amma ba za su iya ba inji fadi mai tambaya baya batawa wadai mabudin wahala waiwaya baya adon tafiya wadannan kalamai da tambayar dalibi ta bisharar mu yau da kuma amsan da Ubangiji ya bashi na jawo hankulanmu ga tabbatacciyar rayuwar addini zuwa ga ceton da Ubangiji ya alkawarta mana. Tabbatacciyar rayuwar addini wanda na kai ga ceto, Ubangiji na so mu gane ba ta samuwa da sauki. Rayuwa ce ta saurara da kokarta aikata kullayomi maganar Allah. Rayuwar bi gayata ne ga jimriya, wato daukan gicciye kamar yadda Almasihu da kansa ya yi. Rayuwa ce ta cudanya da kalmar Allah da kaunar Allah fiye da kome. Rayuwa ce ta kaunar sauran yan adam. Rayuwar kokarta kullayomi shaidar gaskiya, nuna adalci da aminci ga kiran da aka yi mana ta baptisma. Bari gracian Allah ya bishe mu ya sa mu dace. Amin.
Madalla, yanzu kuma sai maimaicin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan makon ya leka maradi a Jamhuriyar Niger, inda ya tattauna kan muhimmancin bada tallafin jini, wato blood donation a Turanci. Bada tallafin jini a asibiti abu ne mai muhimmanci, musamman don marasa lafiya da ke da buƙatar ƙarin jini da gaggawa, kamar waɗanda suka yi hatsari, mata masu juna biyu, masu fama da amosanin jini da sauransu. Duk da cewa bada tallafin jini yana da muhimmanci, akwai waɗanda ya kamata a ɗibi jininsu domin jin ko su waye suka cancanta su bada tallafin jini don ajewa a bankin jini na asibiti. Ga hirar da abokin aiki na dake maradi a Jamhuriyar Niger, Mansur Sani, yayi da shugaban bankin jini na babban asibitin Maradi, wato Mamman Aminu Bra.
Harkar jini a takaice a Maradi, mutane suna iyakar kokarin su bada jini, suna iyakar kokarin su, amma duk kuma kokarin hayo bai isa ba saboda masu bukata suna da yawa.
Su wane ne masu bukatar jini ko kuma suka yi bukatar jini?
To wanda suka yi bukatar jini ne musamman gidan uwa da ɗa. Za a kawo mace mono a gulguje daga kauye tana zubar da jini wajen aihuwa, ko kuma an tana nan kin ma wajen aihuwa ta galabaita, sannan wajen yara na wani lokacin da muke cikin masasarin cizon sauro, ko kuma masu hadarin mota da sauran cututtuka da dama wanda ake buƙatar jini a halin yanzu.
Idan muka duba, menene fa'idar bada jini a likitance ko kuma a bangaren lafiyar dan adam a takaice?
Fa'idar bada jini tana da yawa, kashi biyu ko kashi uku. A likitance, in ka bada jini kai da kanka inda lafiyar ka lau ya cancanta ka bada jinin, ka cika ka'idodin bada jini, to idan ka bada in Allah da zaka ji dadin jikinka, zaka ji kamar an sauke maka kaya. Sannan wajen kuma taimako na addini, in ka taimaka ka ceto rayuka, ba ma raɗe ka tambaya, ko da ɗaya ne ka ceta amma rayuka da yawa ne ka ceta, saboda shi wanda ka cetan zai wa al'umma aiki.
Waye kamata ya bada jini, ko kuma wasu irin ka'idoji ne masu bada jini ya kamata a ce sun cika?
Wanda ya kamata bada jini mutum balagi shekara 18 zuwa 60, da wanda bai taɓa badawa, amma wanda ya saba badawa yana kai har shekara 65, amma ya zama to mai lahiya ne, ba shi da wani ciwo ko kaɗan ko na ciki ko na waje. Sannan mata suna iya badawa, amma ya zama to masa ba sa goyo, ba su da juna biyu, kuma ba sa cikin haila. Namiji yana iya badawa duk wata uku, kina yana iya badawa sau hudu a cikin shekara. Mata suna iya badawa duk wata hudu, kina suna iya badawa sau uku a cikin shekara. Wannan zuwa manyan gimshiki na bada jini.
Za a iya tantance jinin mutane, duk wanda ya bada jini ana nuna bada jinin yana nuna cewa lafiyar shi lau, ko kuwa a cikin bada jini kuna yin bayani ga wanda yake da wata matsala a cikin jinin shi domin ya dauki mataki, koko a kuna dauka ne? Idan kun dauka, kun ga wata illa ga jinin, kukan zubar da shi kuma wannan mutanen ba tare da ya sani ba?
Binciken yana hawa biyu. Hawa na farko, kafin ka bada an ka zo sai an maka tambayoyi a gani in ka cika ka'idodin wannan da na zana dazu, zaman duk kana da lahiya, a shekarunka sun ka 18 zuwa 60, kuma yawaninka ya ba kilo 50 baya. In ka cika wannan ka'idodin aka maka tambayoyi, baka da wata rashin lahiya wanda ka san da ita, ko kuma wanda ake ganin ta a cikin watanka, to wannan sai a duki jinin ka. To kashi na biyu kuma shine jinin aka dauka dole sai an tace an bincika shi a gani ko wani irin kala ne, sannan kuma a gani baya da cututtuka guda hudu kamar da doka ta nan kasar Nijar ta bada dama ayi a horon masasara a dabe, sannan da ciwon sida kuma da ciwon sanyi, wannan guda hudu sune ake dubawa a gani sarkarin an bata da su. In tana daya daga cikin su sarkarin ba ta da amfani sai a kore ta a zubar da shi.
Shugaban bankin jinin ya kuma yi kira ga jama'a da su kara jajircewa wajen bada tallafin jini musamman a wannan lokaci na damina da ake fama da cututtuka kamar zazzabin cizon sauro da sauran su.
A yanzu ana bukatar sosai mutane su kara jajircewa saboda jinin yana so ya karanci. Me yasa? Saboda masu bukatar jinin a yanzu sun yi masu badawa da yawa, wanda suke bada fi sabilillah dan radin kansu ba su da yawa, tunda yanzu aka dan ahudu salka 100 duk wuni daga yanzu a sai zuwa gaba sai ahudu salka 100, kuma ba a samun masu bada dara da kansu mutum 30 za su zo wanda ake cewa volunteer su zo su ba da jini.
Za a iya cewa wanda kuke amfani da shi kusan a jaje ne wanda ya jima aji?
A yanzu baya jimawa, wanda aka dauka a rannan shine ake tacewa da an tace kuma mutane suna jira an ba su shi dai baya jimawa. Saboda haka muna bukatar kwarai sosai gudunmuwa ta jama'a su runkuya su zo su bara dan a samu jinin nan a tace a aje katihu wanda yazo a gaggauta a dauka a bashi, tunda duka ciwon da aka yi da wuya yayi kwana a yau yayi kwana biyu a aje ta kazo kawai an saka dari aka samu saka dari na tun kwana biyu ta kare. Saboda shin kice mutane su yi hakuri an ce su kawo wani a maida gurin kasa hasala su gani ko kuma an hana su ne a musamman wanda suke da kar suke bada jini. Kai ka bada shekaran jiya ko ka bada nan da wata guda lokacin bada ka bai ba, to kazo gidan bada jini an ce babu jini sai kai ta mamaki aka yi kai da kake bada jini kuma an kazo a ce ma sai ka je ka nemo wani. To halin da ake cikin yanzu babu jinin tacece isheshe a aje duk an shanye shi, dole wanda za a dauka a lokacin shine za a bincika a tace kuma mutane suna tsaye hannu da hannu kowa a rarraba musu dai.
Har ila yau abokin aikin Lawaman Sirsani ya zanta da wasu da ke bada tallafin jini.
Sunana Kabiru a garin Danja ne.
Shekaran ka nawa?
Kara ta 20 da da.
Kabiru gashi na suke kana bada jini, wani naka ne abba ya lahiya?
To dai ne na bada na fara bada da jinin ga.
To menene dalili?
Dalili akwai wani can garin Abila shine a kara za a kara mu jini.
Daman ka taba jin cewa ana zuwa a bada jini baka bada ba sai yanzu da ta kama maka?
Eh gaskiya haka ne.
To menene zaka ce ma al'umma domin su rinka bada jini ba sai in nasu baya lahiya ba saboda gudun irin haka da a ce sai in ka zo a ce sai an diba naka in ya kasance akwai shi a shi kenan kaga za a yi amfani da shi? Me zaka ce ma al'umma matasa yan uwan ka?
Zo sai makama yan uwan su marasa lahiya sai makama su da su ba su jini su ma a yi jinin su a ba waɗanda marasa lahiya.
Sunana Shafi'u Lawli Usman.
Ka zo an san jini ne ko ka zo bada?
A'a na zo kawo kanwata ne ta manafa cikin harkar saboda gaskiya a harka akwai cigaba cikin ta. Allah muna jin daɗi su Allah.
Kawai da lokaci da lokaci kake zuwa ka bada jini?
To gaskiya duk bayan wata uku ina zuwa ina bada jini tun je mul sales yake bada jini na kuma alhamdulillah in na zo bada ina samu kuma ya taimaka ma jama'a.
To ya kake shiga cikin ka da kake bada jini?
To gaskiya alhamdulillah ina jini na yaro na yadda nake son kana kuma jikin Allah Allah ban da matsala komai cikin rayuwa ta daɗi kawai ki na bada.
Ya kace masu jin tsoron zuwa bada jini?
To gaskiya su bar jin tsoro, to da shi jin tsoro yana sa wani ba zai dawo ba. Amma idan ka zo ka bada wani ma zo bada sai a ji daɗi ba sai aka kuma raɗa ba babu jini babu jini babu jini. Amma in dai ya waita to insha Allah kumi da kumi za a samu alheri cikin shi.
Malaman addinai guda biyu wato musulmi da kirista ba su yi ƙasa a gwiwa ba, su ma sun jaddada muhimmancin taimako musamman don ceto rayuwar ɗan adam.
Ni ne Muhammadu Muniru na Shehu Umaru wanda ake cewa mai tarbiyya a nan Maraɗi ɗan Tudu Bagalam. To lallai addini na musulunci ya koyar da musulmi musulmi ya taimaka kama dan uwan shi musulmi musamman wajen sha'anin bada jini daga ceto rayuwa ne. Ciyarwa da ake yi a taimaka mutum da abinci dan a ceci rayuwar shi ne, shi kai abinci an gama mai wanci a taimaka mashi dukkan shi dan a ceci rayuwar shi ne. To wanda ya haka nan zai samu sakaya mai girma wurin Allah, sakaya shi ko Allah ya mai sakaya da aljanna. Ba mutum dan adam ba, dabba ma idan musulmi ya taimaka mata zai samu sakaya wurin Allah. Ya zo a hadisi ingantacce cewa wata mace mazinaciya ita sana'ata zina kawai, shikenan sallan nan sai ta ji kishiruwa sai ta zo bakin rijiya sai ta iske kare yana cin kasa mai damshi shi ma kishiruwa ta koro shi bai samu ruwan ba bakin rijiya kuma ba yadda za ya ɗebo sai kama yana cin kasa mai damshi dan ji dan sanyi sanyi. Sai ta ce wannan karan abin da ya koro ni shi ya koro shi. Sai ta dauko mayafinta ta drama ga takalmanta tana takalmi takalmi safa ta zuba cikin rijiya ta ɗebo ta sha tabba karan ya sha. Hadis gaskiya in gaskiya saboda wannan karan da tabbar ruwa ya sha kishiwa bata kashe shi ba Allah ya saka mata ya sanya ta aljanna to musamman balle mutum wanda ya taya kama musulmi dan uwan shi mutum ko yana da girma a wurin Allah Allah ya hadi wala karramna bani adama hakika dan adam Allah ya fifita shi akan dukkan halitta annabi ya ce al khalqu ya lillahi su dukkan halika iyalin Allah ne wanda da yahi sunan Allah mai kyauta mai iyalin Allah kyauta ta ana santa ta kowane fanni musamman wannan tace tore in mutum ka taimaka Allah ya raya shi da ilinka to Allah ya ce kamar ka raya duk mutane baki da kamar da wanda shi ma ya kashe rai guda kamar da ya kashe rayukan baki da wanda ya raya daya kuma kamar rayuka duk baki da su lafiya ai komai sai da ita ibadan ma in babu lafiya ba ta cika kaga sallah musan ya kariba in mutum ba lafiya ai tsayuwa ma bai balle sallah daga tsaye yake so ai in mutum ya kai ba lafiya kaga sai daga zaune har ta kai daga gare shi kenan kaga ibadan ma sai lafiya to lafiya shi yasa annabi ke horo ke cewa mutum ya ribance lafiya shi ka hanyar lafiya ta same shi akwai lafiya annabi ya ce lafiya da samun dama wasu ni'ima ne guda biyu inda mutane da yawa an cika surhu a cikin su so ake sa da mutum na lafiya ya samu ya ta ibadodin ka rashin lafiya ta zo ta hana haka nan in mutum yana da samun dama ya ta ayyuka waɗanda ka rashin dama ya zo hana shi da sauransu
sunana Pastor Umar Jibrilla shugaba na wannan iglis da ake kira da ita Peniel a nan Maradi kuma Niger gaba daya ga littafi mai tsarki ban gaba inda aka hana bayar da jini ba so abu wanda yake da muhimmanci shine mu iya sanin cewa lalle jini rai ne mutum in ba jini a cikinsa ba zai rayuwa ba zai iya yin rayuwa ko da bangare daya ba so in ana iya hana ba da jini na ci ba lokacin da aka samu mutum yana kwance baya da lafiya ko kuma an ce jini ne ya kare mishi to kai kana nan kuma kana da jinin ga irin adadin abin da ake bukata domin ya rayu tunan dole ne mutum ka tsaya saboda tausayin wannan ran domin kada ya fita da dalili kana in ka yarda ka baka bayar da wannan jinin ba zai nuna cewa kana da niyyar mutum ne ya mutu so amma taimako wanda ya kamata kai na farko shine bari ka bada wannan rai domin ya rayu tare da kai kuma a ci gaba da dokar Allah tare da shi wanda ya cece rai dai wannan lada na ubangiji ne shi ya san sakamakon da zai mishi mutum ba za ka iya nuna cewa ga irin adadin ladan da za a bawa mutum ba tunda kai ba kai ne ke bada ba amma Allah ne yake bada ladan shi ya sani abin da yake iya bawa mutum
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku musamman Mansur Sani da ke maradi a jamhuriyar Niger ni Hawwa Umar da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu ta shirin mu ta BOA Africa akan mita 102.5 mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafin mu na internet boahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta da shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku auni lafiya